بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci wanda mun shiga daren juma'a daren 12 ga watan safar shekara ta hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin 15 ga watan August na shekara miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 53 insha Allah cikin jerengen darussa daga littafin Ma'alimus Sunna wanda Sheikh Saleh Ibnu Ahmad Ash-Shami ya tattara hadisai wanda su ne khulasar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga manya-manya littafan sunna guda 14 muna wannan karatu take da taqribus sunna baina yadayil umma kusanto da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsakankanin al'ummarsa idan za a yi tunawa a darasin da ya gabata mun karkare a babin da ya kawo game da magana akan al-iktisadu fil mau'iza wato bi a sannu wajen yi wa mutane wa'azi kar a cika su da karatu ba dare ba rana ba safiya ba maraice za mu tashi kai tsaye a inda malam yake cewa babu kayfiyati da'wati ila Allah ta'ala a cikin dai kitabul ilm wannan shine babi na 11 malam zai karantar da mu wato dabaru da kuma hanyoyin yadda ya kamata a yi kira zuwa ga tafarkin Allah madaukakin sarki ya fara da hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa wanda Bukhari da Muslim suka rawaito cewa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sayyidina ibn Abbas yace manzon Allah ya ce li Mu'adh ibn Jabal ya fada wa Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu dai daga cikin manyan malamai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yayi wafati da wuri Mu'azu yana daga cikin mutanen da kuma annabi yake kaunarsu kwarai da gaske har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi faɗa masa karara yace mishi ya Mu'azu wallahi inni la uhibbuka shi masa na rantsi maka da Allah ina kaunarka radiyallahu an Mu'adh to a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar sa ta ƙarshe ta rayuwa shine wannan abun ya faru annabi ya tura shi zuwa ƙasar Yaman ya je wa'azi ya karantar wannan annabi cewa annabi ya yarda da ilimin sa ya yarda da hangen nesa da hankalin sa har ma ya ce mishi watakila idan ka dawo ba za ka tarar da ni ba to wannan shine ban kwanarsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Mu'adh radiyallahu anhu hina ba'athahu ila al-yaman lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki Mu'adh zuwa ƙasar Yaman yace masa innaka sata'ati qauman ahli kitabin lalle kai zaka zo ka tarar da wasu mutane ne a Yaman masu littafi wato Yahudawa Yahudawa sun dade da shiga ƙasar Yaman tun zamanin wani sarki mai suna As'ad ibn Karib wanda ya kasance ba Yahudi ne zaka yi ba su dama suka yi ta shigowa suka ci ƙasar har ta zama ƙasa kamar tasu bayan da kuma maguzawa ne a ciki da kristoci da shi sa sai su ne a galabiyar mutanen garin da aka annabi ya ce za ka je ka tarar da wasu mutane fa idza ji'tahum idan ka je gare su fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah ka fara da kiransu zuwa ga su shaida cewa babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah ubangiji shi daya wa anna muhammadar rasulullah kuma ka kira su zuwa ga shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne fa inhum ata'u laka bidhalika idan sun maka biyayya akan haka sun yadda sun faɗi kalmar shahada fa akhbiruhum anna allaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla sai ka sanar da su cewa Allah ubangiji ya farlanta musu salloli guda 5 tsakanin kowane wuni da dare fa inhum ata'u laka bidhalika idan sun karbi wannan fa akhbiruhum anna allaha qad farada alaihim sadaqatan ka gaya musu cewa Allah ya wajabta musu zakka tu'khadhu min agniyaihim za a karba daga masu wadatar su fa turaddu ala fuqara'ihim a bayar ga talakawan su fa inhum ata'u laka bidhalika yace idan sun maka da'a gan wannan fa iyaka ahirdinka wa karaima amwalihim da manya-manyan dukiyoyinsu wattaqi da'watal mazlumi kai ahir ka kiyayi kanka da Allah ya isa fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijabun kuma tsakanin Allah ya isa da ubangiji da karban wannan addu'a to babu wani shamaki wannan hadisi yana da fawaidi da yawa da farko kamar yadda muka ambata kasar Yaman tana cike ne da Yahudawa a lokacin saboda wancan dalili annabi da ya ce mushi innaka sata'ati qauman ahli kitabin malamai suka ce wannan kamar muqaddima ne kafin zancan babu laifi ne zaka mutum wasiya ko ka zo karantawa ka ba da wani background na abin da kake so ka fada kaga asalin wasiyar shine cewa kai kaza kaka yi kaza amma ya fara da ambata mushi cewa zaka tarar da mutane ne kai kaza wato mutane ne da suna da tunani suna da wani sabiqu ilmin kuma suna da aqida da suke bi da anan kuma sai malamai suka ce wannan yana nufi zuwa ga cewa mai da'awa ko mai wa'azi wajibi ne ya san irin al'umma da zai wa'azi a cikin su dan nan zai iya sanin wani approach zai fuskance su koda ba kunta zaka je wani gari ka karantar ko kai wa'azi ko da kake kanta wata makaranta ko islamiya ko ma ina ne yana da kyau kai wani background search dan ka gane irin mutanen a farkon al'amari wannan zai taimake ka wajen fahimtar nafsiyar su da yadda zaka mu'amalanci su sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ahli kitabin wannan yana nuni zuwa ga wato mutum koda kafiri ne koda abokin hamayyar ka ne yana daga cikin adalcin zance ka faɗa abinda yake da shi na alkhairi kaga da yace ai karbi da su kai kafiran banza amma sai yace innahum innaka ta'ati qauman ahli kitabi shi musu da akai masu littafi ya nuna an yi itirafi da abinda suke da shi na ragowar alheri koda ko ya cha kuɗe da sharri mai yawa sannan a da yace mushi zaka zo ka fara wa'azi ka fara da kira zuwa ga kalmar shahada yana nuni zuwa ga cewa abu na farko da kowanne mai wa'azi ya kamata ya bada muhimmanci gare shi shine karantar da mutane su san Allah karantar da mutane tauhidi karantar da mutane gujewa shirka karantar da mutane tsarkakuwa daga dattin shirka wato ya zama tauhidi da aqida suna da muhimmanci a cikin karantawa kowanne mai karantawa sawon a masallaci ne a islamiyya ne a makaranta ne a gida ne a gidan radio ne a talabijin ne a facebook ne duk inda zaka bayyana a matsayin mai wa'azi mai karantawa ya zama cewa daga cikin abin da ke da muhimmanci zaka karantar akwai ilimin tauhidi akwai karatu game da tsarkake a zakata da tsarkake imani da kore shirka da yin da yi mata tonan sirri yace daga nan kuma yace wa annabi Muhammadur Rasulullah wanda shine dayan shatarin wato ita kalmar shahada din sannan yace mushi kuma daga nan kuma sai ka koya musu sallah ne wannan muhimmancin sallah daga zaran an faɗa kalmar shahada to abin da ke biyo bayan shine a koya mutane sallah sai kuma zakka an ambaci sallah an ambaci zakka a wurin zakka mulwar da yace za a karba daga gun masu wadata a ba talakawa malamai suka ce wannan cewa ita zakka ba mutum ne yake yi da kanshi ba mutum zai dauka ne ya ba hukuma ita take yi to yanda babu hukuma shine za a ta ba mutane fatawa cewa to ko dai a ba wasu kwamitoci da aka yadda da su ko kuma dai a san yanda za a yi amma asali gwamnati ta musulunci ita ya kamata zama ta da ruwa da tsaki akan ta san kowa da arzikin sa tana da lissafin arzikin mutane kuma ta san sanda ya kamata su ba da zakka kuma tana da wakilai da ma'aikata da za su je su karba shi sa alherin Allah ya kai ga irin jihohin da suke da committee ko commission ko wani agency na gwamnati wanda aka wakilta akan waɗannan ayyuka domin su kuɗi yadda dan adam yake son su bai yiwu a bashi a ce kawai abin da ya gara ba fa innahu li hubbil khairi la sharid kai ba ganin yanzu yadda maza suke cefanan gida ma in ba ana mai tsaye tsaye wani ba zai bayar ba kaga dai haƙƙin shi ne iyalan shi ne amma wallahi kullun sai an tuna mai wani kuma kullun zai bayar sai yayi tsaki balantana ce duk shekara ya dauke 1 bisa 40 duke shi ya bayar ko in yayi noma ya dauka ya bayar ko in yayi kiwo ya dauka ya bayar dole wannan yana buƙatar law enforcement agency yana buƙatar hukuma da za ta tirsasa ta yi jan wuya a bayar da babu shi sa kowa yake abin da ya gada ma sai wanda ya ji tsoron Allah da gurgurun tsoron Allah shi da gurgurun abin da zai bayar Allah ka tsare mu sannan kuma aka ce wat faturaddu ila fuqara'ihim a mayar zuwa ga talakawa kaga al-fuqara'u ai daya ne daga cikin al-asnafu thamaniya na masu cin zakka amma ba a ce faturaddu ilal fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim watakila wal mu'allafati qulubuhum watakila saboda takaitawa watakila kuma saboda duba al-aglabiyya domin kusan duk wanda ke cikin wadancan bai kai muhimmancin talakawa ba a wurin bada zakka asali ma da an zo su ake kallo su ne na farko su da miskinai su ne na farko da ko ina akwai su kuma ko ina su ne mabukatan sayyidina umar ya masa an dina ba mu'allafatu qulubuhum ta yiwa a zo bayarwa a nemi ibnu sabili ba a gani ba ta yiwa a baiwa wal amilina 'alaiha su ce a sun yafe suna da wadata amma talaka fa shi yana nan yana jira haƙƙin shi ne sai an bashi da aka yi cancanta an bace shi anan ya wakilci saura sannan yace in sun maka da'a daga nan kuma to sai ka tikai ka kiyayi dukiyoyin su wato kar ka zo garin bada zakarin karban zakka ka yi zalunci kar ka zo garin wato karbar haraji ka yi zalunci sannan kuma me ke biyo bayan zalunci shine wanda aka zalunta galibi ba sa yafewa galibi za su ce Allah ya isa to da kaka ce kuma a kiyaye Allah isa Allah isa nan da talakawa suke ta inda sa da haki fa tana fa shiga fa kada a ringa cewa wai kaji mutane sa cewa an yi dubu dubun nan dai da gaskiya ne tana nan a rubuce kaga dauka wai ka shani asa haka idan mutun ya kai shege da an ce Allah zai ce ai dubun ka ma sun yi ko irin kananan marasa mutuncin nan za su cuci wannan su cuci wannan su ci abincin wannan yarinya a gariji su kibiya ya dumbuzi gyada nan ya je can wurin wata mai sayo doya ya kwasa ta kawo mai sara da matsamunta Allah ya sai ce an yi tafi dubu to zai ganta Allah ya san in bai ganta nan duniya ba tabbas sai ya ganta a lahira saboda haka annabi ya ce mutane su kiyayi addu'a wanda aka zalunta shi yasa ya kamata duk wanda yake rike da wani mukani ko yake da wani abu na azo a gani na fada a ji wallahi kiyayi haƙoƙin na ƙasar shi sawa'un ƴaƴa ne ko mata ko iyalai ko marayu ko waɗanda aka daura ka a matsayin mukamin jagorancin wata hukuma suna ƙasar ka balantana ko wanda aka baiwa gwamna ko shugaban ƙasa ko chairman ko minista ko wani CEO a wata hukuma to waɗannan kuma ai sai dai ta Allah Allah ka tsare mu ya zo a cikin hadisi al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara a wannan fazi yake cewa da'watul mazlumi mustajabatun addu'a wanda aka cuta a bar amsawa ce sai Annabi ya ce wa in kana fajiran ko da mutumin banza ne fa fujuruhu ala nafsihi rashin kirkin shi yana nan a kansa inda kuma mutalakawa ne daga gaske ne an zalunce mu ko da daga gaske ma babu da kirki to ko wannan ba zai hana Allah ya kwatar mana hakki mu ba haka su ma shugabanni ko da gaske ne in ba su da kirki idan muka ci gaba da zagin su ba da hakki ba wannan ba zai hana Allah ya cire musu hakkin su wannan ba zai hana ba Allah ba zai zalunci kowa a tsakankanin mu ba wala yazlimu rabbuka ahada haka kowa yake yayi zalunci dukkan nau'in sa a jumlace hadisi yana nuna mana wato tarbiyyar da ke kawo mana shine bi a hankali wajen koyar da karatu a fara da tauhidi sannan daga tauhidi sai mene sai fiqhu na ibada sallah kenan sai fiqhu na zakka sai fiqhu na aikin haji wato ya zama ibadoji na wajibobi abin da shafi rayuwar mutane a kula da su sannan idan kuma wasu mutane da suke da peculiar wani matsala to a kula da wannan peculiarity din nasu kamar idan kai malamin matan aure ne wajibi ne ka kula da batu akan karantar da su abin da shafi tsarki al'ada zama da miji kaga saboda ya shafe su wannan tarbiyyar yara idan kana karantar da wato irin yan boko a campus ku ne masu masallacin MSS to wajibi ne ku kula da koya musu tarbiyya da kuma koya musu amana saboda nan gaba za su zama manyan mutane masu rike da mukamai su san muhimmancin amana su san muhimmancin girmama na gaba da su su san muhimmancin dukiyar ƙasa da nauyin da ke kan zalunci haka za ka yi ta kalla in kana karanta da ɗalibai ma da ta alƙur'ani wajibi ne ka dinga nannaga musu akan muhimmancin tilawa da muhimmancin gamawa lafiya da alƙur'ani da muhimmancin rike shi da aiki da shi saboda haka kamar da faratin farko ya ce innaka sata'ati qauman ahli kitabi mutane za ku koya musu ka duba su waɗannan irin qaumu ne ka koya musu abin da ya dace da su ba ka za ka je ka samu matsala an ba mu labarin wani malami a Abuja da yaje ana bashi masallaci kawai ya fara karanta da akamul janais akamul janais wannan na albani fa ya fara labarin lahira labarin mutuwa akai darasi daya biyu uku kusan masallaci suna abin da bai gamshe su ba suka sa aka mishi magana cewa ba fa sa san karatun nan a canza karatu yace a ai tana da muhimmanci saboda yanzu za a yi mutuwa mutane su rasa da zasu takaice muku da karshe dai kawai da suka ga ba zai bari ba ko suka sa aka cire shi dan committee ne masallacin sa ne suka ce ka wannan ya bar masallacin nan da Allah muna so akwai mana zikirori akwai mana addu'o'i aikin haji da umara yadda ake taimakon talakawa yadda ake kare sihiri abinda yafi damun su kenan matsalolin da suke ciki ko yadda in kana neman wani mukami zaka yi ta addu'a haka samu ba tare da ka je gumboka ba kaga baka cika san labarin lahira to shi kake ga dara mutuwa Abuja eh ka mutun ya mutu ko dai ya tafi wata kasa ya je mutu can asibiti ko kuma ya dawo garin su ba it's not an everyday occurrence mutuwa Abuja ko yadda mu nan usale mun kosa ba ya mutuwa a zo muna rigima akan gawa wanda ne zai mata sallah wanda ne ba zai mata ba saka in ka je Abuja zaka karantar abu na farko da ya kamata ka fara ba da muhimmanci to karanta musu tauhidi tukunna saboda akwai mushrikai a cikin su akwai masu zuwa gumboka akwai masu yin tsaki irin wannan karatun na tauhidi karatun luwadi karatun zina karatun shaye-shaye karatun rashin biyayya ga iyaye karatun satar dukiyar gwamnati to shine na yau Abuja wannan to shi zaka fara musu kowa jikin shi ya sanyi ya gane laifukan shi Allah ya taimake shi ya gyara khalas har tsira kai ma kuma zaka ga za su fi wato comprehending me ake yi mu kuma nan ka bamu da irabi da rikici da sauran su mu nan ustazai Zaria Kano Sokoto Bauchi da sauran su dan nan zaka iya duk wani rikici da dalilin irabin da za a yi to sai ka gane wannan sannan a hankali ake yi a fara da tafai kanana wanda suke da sauki da masaloli kanana wanda suke da saukin ganewa a hankali a dinga tafiya har akai manya to haka ko wajen sharhin ayoyi da hadisai da ake yi a majalisai akwai yadda ake yi yadda ya kamata wannan malamin a walillahi ad-dihlawi ya bada labari cewa ya je kasar makka ya dade a kasar makka shekara da shekaru yana koyon karatu yana koyon ilimi ya samu isnadoji sai ce naga karantar da ilimin hadisi a kasar makka da madina ya kasu gida uku yace akwai malamai wannan suka zo ba su dinga sardin hadisai a tafi da gudu ba sa yin ta'aliki sai daya biyu yace to wannan karatun karatu ne na malamai da dalibai gogaggun dalibai wanda su ma sun kusa malamai saboda ka za a yi sauki a Sahih Bukhari a mako guda a make shi kawai da an yi wani hutu na wata daya sai a tasa Musa Imam Ahmad Ibn Hanbal a karance shi gaba daya suna jin dadi ana yi ana shan shayi ba dare ba rana sai da tashi a sallah kawai ka gaji ka gudu yace to akwai kuma taki na biyu wanda za a zo a ja bakin hadisi malami yayi sharhi daya biyu ya faɗi manyan masaloli masu muhimmanci sauran kuma ya ishara cewa a je a karanta wuri kaza yace to wannan kusan yafi amfani ga kowa da dalibin ilimi da mai saurare da malami kowa na iya cin morewa wannan karatun yace na uku kuma shine malamin da yazo ya zauna yace hadisi daya sai mai darasi 20 yace ba zai bar wata matsala ko kwaya daya ba sai ya faɗi ta sai ya kalkalle ta yace to wannan karatun ni a gani na ya fi kama da mutum yana so ya nuna capacity shi a ilimi fiye da koyar da mutane yace da ina ma dai irin wannan a bar shi a rubuce kawai wanda ya kai kanshi ya je karanta amma an zo majalisi to ba daidai bane a ce yace hadisi daya a yi ta karatun shi har ya fita a ranku kullum an zo sai dai a ja shi a dauko wata matsala wannan babban malami ne yake wannan magana so haka ko a karatu kaga akwai irin matakan da ake bi akwai kuma yadda ake a fahimta kuma din da kaje haka ake karatu da ake so mutane su gane ko a university ne malamin ya muku sama sai ya ce to kuje ku duba wanda yake son ya koya da yawa sai ya je ya koya haka wanda kuma iya wannan na sallah ya ishe shi shikenan sai da yi fasil wallahi almusta'an sannan wato al-imam al-khattabi da yake sharhin hadisi yake cewa an jinkirta zakka akan sallah saboda sallah ita aka fara yi a cikin ibadoji sannan kuma kullun tana maimaituwa kuma kowa na yin ta ita ko zakka ba kowa ke yi ba sai dukiya ta shekara kuma sai wanda ya kai nisabi yake da wannan dukiyar sannan zai yi sannan za mu ga ba ambaci azumi ba ambaci aikin haji ba tare da cewa a daidai lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan maganar an riga an farlanta su da mun karshen rayuwarsu saboda ka a kawo ihtimalin cewa watakila lokacin ba a fara yin su ba tabbas an fara yin su to me yasa sai malamai suka ce saboda ai su ma suna da lokaci saboda azumi shi za a jira ne har sai ramadana ya kawo jiki sai ya wazin shi kamar da kuma yanzu ai ba yin wazi akan azumi ko amma ramadana na gabatowa ko ina zaka ji lakcoci da muhadarori su dauka akan azumi idan an ajiye shi sai lokacin shi yayi inda ba karatu ne biyo ta kai ba ko karatu ya biyo ta kai zai wuya a bashi wani muhimmanci ba lokacin ya kusa ba haka na aikin haji kuma dama bai ma wajaba akan ka ka nemi ilimin sa ba sai in ka samu wadatar da zaka ji baka yi wa kwalifi ba yanzu kana talakanka baka san ina ne miƙati me ake karantawa kwana nawa ake amina yaushe ake fita yaushe ake jifa duk baka san wannan ba ko baka yi wa kwalifi ba saboda in ka mutu a haka Allah bai tambaye ka me yasa baka yi aikin haji ba wanda Allah zai tambaya wanda ya samu arziki da wadata bai je yayi ba shi annabi ya ce in ya gara ma mai ridda ya koma bai hude ko ba kristi Allah ya tsare mu mallan ya ci gaba da cewa wa an jiddu bi Abdullahi qala kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu fityanun hazawira yace mun kasance wato muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu matasa ne hazawiratun wato banana balaga sababbin balaga masu da suke ji da karfin yan bana 17 din nan wanda suke mure su ta fara fashewa suna ganin kowa bai isa ba za su iya cici ma kowa to irin su kattin nan masu masu warin balagan nan to yace fata allamna al-imana qabla an nata'allama al-qur'ana sai da muka fara koyan imani muka koyi kalmar shahada muka san ma'anarta sannan muka koyi qur'ani wannan ya nuna cewa akwai tsananin bukata zuwa ga matasa su san meye addinin musulunci kuma su san meye alqur'ani ya kamata yana daga cikin hanyar da gwamnati inda ta san ciwon kanta za ta samu ma al'umma sauki a cikin wannan kasa ya zamana cewa a wajabta ma dalibai a dukkanin makarantu koyan ilimin addini in an so ma a ce musulmi ya koyi musulunci kirista ya koyi kristanci yafi muhimmanci bai da wani civic education wani nationalism wani government and society duk ya fi su muhimmanci saboda shi ya da alaka da zuciyar mu ne tarbiyyar da za a yi ma zuciyar mutane za ta sa su gyaru ko a bata tabaci kamar da nabi yake cewa inna fil jasmi fil jasadi mudghatun inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluhal jasadu kullu lallai a cikin inna fil jasadi mudghatan ai inna mudghatan ka'inatun fil jismi akwai wata tsoka a cikin jiki in ta gyaru jiki ya gyaru to me ke gyara ta shine imani shine qur'ani shine addini shine sunna shine karantawar musulunci to ina ma da a ce gwamnatocin mu da suke ta neman yadda za su yi gyara matasa a ce tun daga primary da junior secondary da senior da diploma da NCE da degree a duka waɗannan matakan ya zama akwai kwasa-kwasai na dole na koyar da addini da tarbiyya za ka mutane za su bambanta da saura kalla ka ga yanzu irin makarantunan da suke da orientation na addini za ka ga ɗaliban su bambanta da saura ɗaliban makarantu ire-iren Albani Science Umrabs wacece Abu Huraira za ka ga su bambanta da sauran ɗaliban makarantunan na zallan boko saboda kullum ana gaya musu Allah ana gaya musu annabi ana gaya musu lahira dole zuciya ta yi laushi saboda ka matasa suna bukatar wannan in gwamnati bata yi ba ya kai matashi ka kai kanka koyi addini kar ka sake ka zama dan baya ga dangi a cikin harkar addini wanda koda ana zanga-zangan ma in kun tara arne kun ce kalmar shahada kai baka ma san ko yayi daidai ko bai ba sai ka duba ka ce ustaz ya faɗa daidai ya kamata a zama Allah ji kamar Albani yake cewa ko iskanci zaka yi inji mallam Albani na mai ce to ka tabbatar ka iya rubutu ka iya karatu yace dan wata nan sai a ce gwamnati yana neman ku baka sai yana neman ku kai baka sani ba tunda baka iya karatu ba yace wa nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama fata'allamna alqur'ana imana qabla an ta'allama alqur'an thumma ta'allamna alqur'ana sannan sai muka koyi alqur'ani fazdadna bihi imanan asanadiya haka imanin mu ya karu sosai wannan shine tafarkin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da addini suna fara koyan imani da rukunansa sannan su zo su koyi alqur'ani koyan alqur'ani tare da ilmomin sa shi yake sa su samu lafiyayyen imani da nagarta al-imamu ibnu abdul barri a cikin littafin sa at-tamhid yana fadan wata magana babu laifi mu karanta ta koda a gurguje ne yake cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance da Umar ya zo musu irin wannan magana yake cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance kamar yadda Umar yake musu magana din nan لم يكن فيهم من يحفظ القرآن كله ويكمله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليل منهم. أزامنا النبنا رأي sahabbai da suka dace alqur'ani alamomi ba su da yawa sai an bace sai ce akwai Ubay ibn Ka'ab Zir ibn Thabit Ma'az ibn Jabal Abu Zaid al-Ansari Abdullahi ibn Mas'ud da wasu su yace wa kulluhum kana yaqifu ala ma'anihi wa ma'ani ma hafiza minhu wa ya'rifu ta'wilahu dukkan sahabban da wanda suka haddace duka da wanda ba su haddace duka ba kowa na kokari ya fahimci alqur'ani ne ya gane me qur'ani yake fada ya fahimci fassarar shi wayahfidu ahkamahu kuma yana so ya kiyaye hukuncin hukuncin alqur'ani wa rubbama arafa al-arifu minhum ahkaman min alqur'ani kathiratan ana samun wani a cikin su da ilimi mai tarin yawa a cikin alqur'ani yace wa huwa lam yahfaz suwaraha kaga mutun ya san hukuncin hukuncin alqur'anin amma bai hadace surorin ba haka sabai suke basu fi damuwa da haddace doran matani kamar da suka fi damuwa da haddace hukunce-hukuncen da ake so mu kuma yanzu kaga aka san haka mun da damuwar mu a ce mutum ya sha fari haddashi ba ta da matsala ko kadan ba tare da ya iya komai na alqur'ani ba ta fuskar ilimi da haka aka samu yan kalakatu mafi yawan mutanen da suke hada alqur'ani yanzu damuwar su kawai su rike bakin basu san me yake karantarwa ba kuma wannan mana nufin makarantun hadda sai sun canza wato approach din su don makarantun su suke nuna ma daliban cewa damuwar su kawai ku yi sauri ku sauki ba tare da an koya musu hukuncin hukuncin ilmomin da ke ciki ba a inda aka san yadda ake yin hadda ana tafiya ne tare da ilimin lughal arabiya ilimin ulumul qur'an ilimin tafsiri usulul fiqh ahkamul qur'an da sauran ilmomin da su taimaka wa mutum yana gama alqur'anin kuma ya samu rabo gurgurdan abinda Allah ya huwace mishi na ilimi amma yanzu sai kaga mutum ya dace alqur'ani bai da wani rabo a ilimi kuma sai ya yaudare kansa cewa shi malami al'umma ma ta yaudare shi cewa shi malami sai yabo babu ilimi tare da shi na qur'anin balanta na ma ilmun da suke gefe da shi idan aka yi rashin sa'a aka bashi aikin malanta to daga nan sai ya shiga sahun yan fadallu wa adallu Allah ka tsare mu yake cewa Huzaifa ya faɗi irin wannan magana sai ya kawo ta sai mu je gaba inda malai yake cewa babu ta'limin nisa babun da yake bayani akan karantar da mata wannan hadisi shi ma daga Abdullahi dan daga Abu Sa'id al-Khudri yana cikin Bukhari da Muslim malai yace ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa qala biya rasulullah wata mata malamai sun yi sabani akan wace mata ce wannan zance daban-daban da kuma wadda ta yi tambaya a ƙarshen hadisin ita ma an yi sabani game da ita wasu su ce Ummu Sulaim wasu su ce Ummu Mubashir wasu su ce wata mata da ake ce mata Khatibatun Nisa da makamantansu wata mata dai ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah zahabar rijalu bil hadithi mata ta ce ya manzo Allah zahabar rijalu bil hadithika maza sun kwashe karatunka gaba daya a wata riwaya galabana alaikar rijalu kaga wannan mata ita ce feminism ta gaskiya ke haƙƙin da take neman mata haƙƙi ne da ya tsiyata da su a wurin Allah ba haƙƙin da Allah bai ce nasu bane take nema tace maza sun galabaice ka kullun kana musu darasi ko yaje suna tare da kai su je jihadi su zo fada ka su zo majalisin ka su zauna ayi sallar juma'a da su ayi azhar ayi la'asar ayi asuba ayi ashan ayi komai mu ko muna gida ba ma samun wannan rabab faj'alna min nafsika yawman na atika fi ka ware mana wata rana da zamu dinga zuwa mu ma kana mana karatu mimma allamaka allahu ka karantar da mu abinda Allah ya sarrashe ka fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ijtama'na fi yawmi kaza wa kaza yace to na ba ku rana kaza ya sa musu date kenan da time fi makani kaza wa kaza a wuri kaza a wata riwaya an ce mau'idukum yace mau'idukunna baitu fulana gidan wance wata mata cikin dattawa wadda take da fili a gidanta za ta zuwa a karantar wannan yana halaccin malami ya ware aji na mata koda mata suna tarayya da maza a cikin karatu gaba daya mata ba su rasa karatun su na musamman wannan kuma yana cewa har duniya ta nade mata ba za su iya fifita maza a ilimi ba kuma gani har duniya ta nade duk yadda za a je a kawo ilimin musulunci mata ba su taba fifitan maza a ilimi ba saboda mene saboda maza sun fi su opportunity maza kullun suna tare da malamai kullun suna fitowa suna da damar su kai su kawo ita kuma ta rayuwarta takaitacciya ce musamman da zaran ta yi aure ta fara tara iyali to ya kamata mata su yi accepting din wannan reality su zauna lafiya idan ko wata mace ta samu wata dama za ta iya wuce maza amma ba ta sani za ta wuce maza alhalin ta yi asara asalin matantakarta za ta yi asara matantakarta tabbas mu dauki Aisha radiyallahu anha a matsayin misali da Allah bai bata haihuwa ba kaga ta rasa wani abu na abinda mata suke gani a matsayin pride dinsu wanda in yanzu ne take cikin kishiyoyi haka bata haihuwa za ta sha gori an dinga mata gori kenan ce to mu dai mu san ma wannan amarya mai gidan nan ko namiji ce dan uwan shi ba tunda bata haihuwa dole za a yi mata wannan gorin kowa ta ji takaici da damuwa a ranta za ta shiga tana fita tana neman addu'a tana sadaka dan ta samu ita mata haihu sadaka gun diyama ce tana da miji tana da kishiyoyi ana gogayya ana yadda zanta tuka ba karamin tashin hankali bane a ce bata haihuwa amma ta samu kanta akan haka yake yar uwa to karki mai da wannan zai miki matsala sai ki utilize the opportunity sai ki tashi da gaske ki koyi karatu shin abin da Aisha ta yi sai ta amfana da wannan damar ba ta da yaro mai kuka ba ta kai kowa asibiti ba ba ta jiran wani ya ce a bani nono ko a bani koko ba ta da wannan matsalar sai ta tsaya ta yi karatu ta niki karatu yadda ya kamata shi yasa ba ta ummace irin ta ne ilimi a duniyar musulunci ba to in kika samu wannan matsalar ko miji bai zo da wuri ba inda maza suka zama matsala din nan yanzu kowa ya zo ba a daidaita ba to yi amfani da wannan damar ki hadda alqur'ani lafiyayya ki san ilmomi ki san addini sai ki samu wani capacity ke ba sai ya zama cewa fa ma atani Allahu khairum mimma atakum sai Allah ya baki wata falala amma al'aslu shine maza su suke da nasibi a ilimi fiye da na mata to ilimin boko shi kuma sai bai da wani tsari za ka ga yanzu ilimin boko mata sun fi yawa shi yasa za ka samu matsaloli za su yi karatun amma wajen aikin za a samu matsala yanzu kana hidimar sa aka turo maka mata sabon postin mutum 20 a ran da suka zo postin nan wurin 8 za su ce maka to zuba maternity za a ba su dama suna a tsaye suke suna da ɗan abin nan wannan tana wata 7 wannan tana wata 8 kowa tana jiran idi yake ce mai ko saboda haka an kawo maka malami amma kuma sun baka abin nan gibi na problem da sai ka nemi replacement haka na ku ta wannan partnership da kai da su sannan su zo su hada kungiyoyi na adashi kungiyoyi na adawa za ka ga wata kungiya can duka mata ne uwar gida sai su hada kungiyar su wannan kuma kungiya ta duka masu zuwa da motoci wannan kuma kungiya ta duka zawarawa ka gane za su yi wasu groups haka suke yi din da suke su fara abun nan gaba da juna su fara aikawa juna da matsaloli to kuma idan sa kana tsake kar sai da zakai ai ta buga ka ana cewa malam Saminu wallahi kaza 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 kar sai da zakai din su malam Saminu ya hakuri Allah ya kyauta so haka mata ba su taba fin maza ilimi ba Allah ya riga ya fifita maza akan mata haka mata su yarda da wannan fifiko ko su zauna lafiya kuma inda ya kamata matasa su yarda Allah ya fifita da tawa akan su sai su hakuri wata za su zama da tawa shikenan a wuce wurin kamar da ya kamata jahilai su yarda Allah ya fifita masu ilimi akan su shikenan in kana son ka fita daga cikin san wanda Allah bai fifita su ba ka fita daga jahilci ka zama cikin malamai abu ne mai sauki wallahu musta'an malam ya ci gaba da cewa a cikin wannan hadisi da yake ruwaito mana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya hadu da su ya musu wa'azi ya ware musu rana kaga sharrin da da yan dari ku suke wa ahlus sunna a kasan nan cewa ai ahlus sunna sun kirkiro daga cikin bidiyoyin su akwai makarantar matan aure to ga dai jiga matan aure sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun nemi bude musu islamiya kuma ya bude musu to su da kansu yan dari kun da suka ga wannan campaign din na ƙarya ba zai kai su ba sai suka su ma suka fara yin islamiyin nan saboda a hankali a hankali ta kwace musu ƴaƴa da mata yanzu din da kaje akwai islamin ta yanda riku akwai ta ahlus sunna to kaga an ci gaba eh da dai a zauna cikin jayin cigara a ilimin sai yace ma min kunna mar'atun tuqaddimu baina yadayha min waladiha thalasta a cikin wa'azin da annabi ya musu kun ga abin da muka fara dazu yanzu manzo Allah sai musu wani karatu da yake bance su ya daga cikin matsalolin da mata suke samu a rayuwarsu shine dan Allah ya jarabce su da mutuwa ƴaƴa kai uban kana iya ka dangana ka manta abun ya wuce amma mace dan ta ma da tai bari wanda bai riga ya zo duniya ba ko wanda ana haifan shi ya mutu za ta iya shekara 30 tana begin shi ta dinga cewa oh tare da wancan fa muka haihu ni ma da yanzu wani na ya kai haka in ta ji wata tayi aure ta haihu ta ce oh ni ma da yanzu ina da jika wancan ai sa'an wancan ta ce shekara 30 da ya wuce ba tana wannan alhinin kai kuma uban ma ka manta ma kalan wannan diya ka ci gaba da buga buga ka kawai to mata wannan yana daga cikin saboda atfiyar su wannan yana daga cikin damuwar da suke rayuwa a cikin ta so da kasi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi ya kawo musu mafita ta alkhairi game da wannan damuwar sai ya gaya musu alfanin da ke cikin irin wannan jarabawa shine yake gaya musu cewa duk a cikin ku wadda danta daya biyu uku suka mutu ɗan kanana illa kana laha hijaban minan nar wannan zai zama mata shamaki ranar alkiyama daga shiga wuta tare da cewa mata da yawa Annabi ya ce ya gansu a wuta to amma wanda danta ya mutu danta ya sake mutuwa danta ya sake mutuwa tai hakuri ta dangana ta bawa Allah to wannan ta fita daga cikin wancan matsala fa qalat timra'atun sai wata mata sawa'un ummu mubashir din dai ko ummu sulaimin ko ummu ayman sai wata a cikin ta rake cewa daga cikin su min hunna tace ya rasulullah tace ya manzon Allah ithnaini to biyufa wato ita yanzu ayyanta wata kida biyu ne kun suka mutu taji falalla kuma an ce na uku kawai sai tai maza tai tambaya ithnaini to wannan kuma ila ya daga cikin psychology mata jaba idan kana kantar da mata sai kai hakuri yanzu kage da muke katin nan tunda aka fara ba wanda ya tsoma baki to mata ba su haka yanzu dan misalan da aka yi wanda ya shafi zance ai wallahi haka ne wanda ce haba mala har abun ma har da kamo session mu wallahi ta sa baki zaka wanda ya kamata ya karanta da su dattawa ne wanda su ke biye musu abin lafiya amma ka sa matasa ire-iren wani sai ya zagi ko ya zama musu matsala su kasa gane kanshi to sai a samu dattijo wanda ya girme su yana da ƴaƴa sa'o'in su ko ya taba auren mata irin su ko a cikin su ma akwai ƴaƴan shi da matan shi sai su zauna lafiya kaji nan da nan sai wata mace ce to manzo Allah biyu fa sai Annabi ya ce eh biyu ma kala fa'adata maratin ta ƙara mai mata tambaya sun maka da sa Annabi ya ce wasnaini 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 ya ce kai da biyu da biyu ma da biyu ma to in kana kantar da mata sai ka fahimci wannan suna da tambayoyi iri daban-daban wata tambayar ma labari ce kawai za a baka dogon labari ne an gaba baka sai ka rasa me tambaya a ciki haka suke mana kullum voice note ne message ne wata kira ka tana kuka wata sai ta roƙe ka tukuna mallam magana fa da tsayi kana da lokaci sai ta ci maka rabin awa Allah ya zika min daurawa bana ji akwai malamin da ya kai min daurawa shiga wannan matsala saboda ko ni na an sha kira na ce ba da lambar shi kuma haka Allah ya kura tare da shi ya dinga daukan waya kenan mata ne kawai suna kawo rigingimu kuma za su yi painting din labarin dole ka tausaya musu idan kai mai sauran hukunci zaka ce ai miji ma dan wuta ne kawai amma ana kiran shi in kai ta bakin shi sai ga ashe ina kuma tana yi tana kuka tana sharɓa majina tana Allah ya isa Allah ya ce aw man yuna shau fil hilya aw fil kasami ghayru ba iyayen mu ne Allah ya gafarta musu Allah ya kara musu daukaka to haka suke zama kun ji wannan sai malam yace babu qabdul ilm babun da ke bayani akan rike ilimi kamar da muka ambata wannan yana halassin a ware mata makarantar su daban kuma babu laifi yanzu wanda zai koyar da su ya zama ba mijin su bane malami ne ajnabi amma dai a kiyaye dokokin shari'a a kiyaye duk abin da musulunci yace a kiyaye na rintse ido da kame baki da rashin kebancewa da su da rashin ba su dama ta wani malamin wani abokin malam Haruna yake cewa ita mace in ka sakin mata fuska ita ta sakin maka jiki haka ita sakin maka sakin mata fuska ita sakin maka jiki in ka ba ta dama inci daya ce sai ta ba kanta pegi ba wai ba mita daya ba to wallahi kamata su duk wanda ya hulɗa da su ya sani a matsayin ka na malami ko exam officer ko chairman party ko sanin officer ko mai sunan shi na NYC CLO mai an san takarda na ofishin NYC duk inda zaka hulɗa da mata balantana ko mu malaman makaranta da lecturer sai dai Allah ya tsare mu kawai zaka ga bala'i iri malam yace babu qabdul ilm ana abdullahi ibn amr ibn al-as qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wannan hadisi shi ma yana cikin bukhari da muslim sayyidina abdullahi dan amr dan as Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad sallai Allah baya karban ilimi ta hanyar awayi gari masu ilimi su zama dahilai abinda ka iya a ce baka iya ba ko abinda ka sani kawai gari baka san shi ba haka Allah yake ba ba kamar yadda ake formatting computer ko memory ko waya ba walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama sai dai Allah yana kwace ilimi cikin jama'a ne ta hanyar karban rayuwar masu ilimin ana nan sai malamai su ta mutuwa duk wani malami rabbani in ya fadi ya mutu sai ga an kasa mai wani a gurbin sa sai dai ai ta manage sai dai abinda bawo shi ke ce mu magaji magaji duk malamin da ya fadi ya mutu sai ga an kasa samu ne irin sa kallahi yanzu ko a nan kasa irin sa Abubakar Gumi irin su malam Giro Argungu nan nan kurkusa irin su malam Albani namu su malam Ja'far su malam Abubakar Ikara kai duk wani malami da ka sani wanda na iya tunawa kenan a yanzu za ka ga in ya fadi to ba a maida wani a gurbin sa sai dai waɗanda za su je dinga fafutukar su dai haka sama sama wannan dabi'ar rayuwar da Allah ya tsara kenan to wannan ma da ake rena wai shi ma ya fadi ya mutu shi ma haka ta sai an waye gari hatta idza lam yubqi aliman ha waye gari babu wanda ya cancanta a kira shi da sunan malami sai dai ɗan dagaji ɗan mahabba wa dabba ɗan da'i raddi ɗan kidan ka na jiyo ɗan ta'alu ɗan shiga shara ba shanu kamar da suka cika gari yanzu sai su zasu cika gari ko ina ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su riki shuwagabanni jahilai wato duba sai kira malamai da shuwagabanni ina tabbatar da malamai jagorori ne ya tabbatar da kuma cewa su mutane ba zai yi su rayu babu malamai ba dole sai akwai malamai ko su samu malamai na gaske su riko da su in ba su samu ba za su riko da jahilai a madadin malaman nan shine ittakhadha an-nasu ru'usan juhala dan dole bai yi wa dole ana buƙatar limami ana buƙatar mai daurin aure ana buƙatar mai sallar gawa ana buƙatar imamin juma'a mai hudba ana buƙatar mai karantarwa mai wa'azi wanda zai raba gado ayyukan gasanin da yawa ayyukan malamai to dole za a dinga riƙon wani a matsayin malami jagora in ba samu malami ba sai a riƙi jahili a matsayin jagora fasu'ilu kuma za a yi ta musu tambaya kullun aikin kenan tambaya fa aftu sai su bada amsa da gaira ilmin ba tare da ilimi ba da jahilcin da suke da shi annabi ya ce fadallu sai su bata wa adallu kuma su batar da mutane fala haula wala quwwata illa billah nan hadarin zama a inda babu malamai kenan kuma hadarin mutane su riko da jahilai a matsayin malamai da hadarin rashin jin magana malamai jahilai suke ba su yadda malamai su fada ba sai dai abinda suke so shi za yi kamar yadda ake rayuwa yanzu azan yanzu jahilai sun riga kansu ya waye har suna alfahari cewa kansu ya waye ba sa jin maganar malamai ba sa jin maganar na gaba da su suna tutiya da haka to wannan izina ce ta bala'i da musiba da za ta shiga cikin al'ummar nan fere da yake ciki Allah ka tsare mu wannan hadisi yana nuna falalar ilimi da kuma wato abin da ke cikin hadisin na wato alamun min alamin nubuwa wato cikin alamar gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya bada labarin gashi muna gani a aikace cewa Allah yana dauke ilimi da dauke malamai sai ga malamin da Allah ya riga ya dauke shi ko da ga kasusuwan shi ga bidiyon shi amma mutane sai su ga wannan abun bai wadace su ba ina ma da yana nan kamar yadda mutane suke cewa ina ma da malam Albani yana raye ina ma da malam Ja'far yana nan ina ma da malam Abubakar Gumi yana nan ina ma da Bin Baz yana nan ina ma da Usaimin yana nan duddufa duk abin da suka karantar yana nan a taskace za ka gane ashe shi malamin jauharin malamin shine abin nema ba wai bibiya kasusuwa ba sai ka ga wani yanzu ya ji kasusuwan malam Albani gabaki daya amma bai sai zama talibin ma ilimi ba sunan shi mai saurare har yanzu sai ka kuma wataƙila rudewa ma zai ne kun ya samu ilimi saboda in baka zauna gaban malamai kai karatu ba ka je ka koya da kanka ko ka je ka shiga daka kai ta saurare da kanka to in akai rashin sa'a ka fito da sunan malanta to barna da zaka yi sai tafi gyaran da zaka yi kwatankwacin shi ne mutumin da bai je medical school ba ya je su da tafai na anatomy da physiology malam Yusufa duka irin naku ne ya je saboda ya jin turanci zai zauna a daka ya shekara biyar yana karanta su kawai ya fito ya ce shi ma ya zama likita ai ko wannan ko amudin gai haka ya ganshi ko amudin gai haka ya ganshi za a ga barna ya dinga kashe mutane kenan kafin a gano shi a kama shi Allah ya tsare mu. Malam ya sake cewa wa an ziyad ibn labid qala zakara nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an fa qala wa dhaka inda awani dhahab al-ilm. Ziyad ibn labid wani mutum cikin mutanen Madina yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani karatu a ciki sai yace wannan abin zai faru ne a lokacin da babu malanta babu ilimi. Qultu sai ni Ziyad nace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kaifa yadhhabu al-ilm wa nahnu naqra'u al-qur'ana. Taya zai a ce ilimi ya tafi bayan ga alqur'ani muna karanta shi wa nuqri'uhu abna'ana muna kuma karantar da ƴaƴanmu wa yuqri'uhu abna'una abna'ahum kuma ƴaƴanmu za su karantar da jikokinmu. Ya zai a ce qur'ani yana nan ana karantawa ila yawmil qiyamati har ana alqiyama hadisai suna nan kamar yadda faɗa yanzu a ce duka sun so malam albani malam jafar da malam gumi dr ahmad buke duka sun suna nan. Ya zai a ce da tafiya sai ilimi ya tafi. Ya zai bayan ga qur'ani yadda yake zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam intact haka yake ga tafsirai ga sharhohi da aka masa gashi nan in ana tabaza ilimi ana tabaza karatu ya zai kuma ce ilimi ya tafi. Sai annabi ya ce masa qala sai annabi ya ce mishtakilat ka ummuka ya ziyad ci kai ziyad amma kai dai an yi asara haihuwarka wallahi Allah wadaran wannan zancen naka zance ne da suke faɗa ba wai suna nufin daga sai ya asara haihuwar nashi ba idan nika ce kai amma kai kare kai wani irin mashirmaci ne wato idan mutum ya maka wani abin da baka tsammanin yayi irin sa Larabawa suka faɗa haka yace in kuntu la araka min afqahi rajulin bil madina da ina maka kallon mutumin da yafi kowa fahimta addini amma ina ganin ka kamar mai ilimi malamai suka ce ashe babu laifi malami idan ka masa shirme ya hantare ka a cikin makaranta in ya ga bai dace kai wannan shirman ba karka je ka ce to ni amma mulakanci da haka daga yau na daina zuwa makaranta a'a shi ma wani tarbiyya ne so daga nan sai ka dinga lissafa me zaka faɗa ka duba da irin hakuri da takun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yace mishi kai da nake ganin ka kamar mai ilimi saboda idan Allah ya sa malamin ka mai faɗa ne mai masifa ya ce wane ashe kai mashirmaci ne ashe sakare ne kai ka ce alga ta mana tuba nake sai ya wuce shikenan sai ya shi maka albarka amma an kai zuciya kace to an mare zuwa makaranta kai kai asara kai kake tare da zahirin da kake bukata yace awalaisa hadhihi yahudu wan nasara nan kuma yana nuna mana yadda ake kulla kwatance a cikin karatu sai annabi ya ce a yanzu ba kana ganin yahudawa da kristoci ba ga sunan a yaqra'una at-taurata wal injil kullun suna karanta bible old and new testament la ya'lamu la ya'maluna bi shay'in mimma fihima amma ba sa yake da komai a ciki kullun suna karanta bible a ciki an ce ba kyau shirka an ce Isa ba dan Allah bane ba kyau zina ba kyau ƙarya ba kyau cin amana amma duk suna yin wannan abubuwan to haka za a wayi gari musulmai ba su dinga karanta alqur'ani an ce ba kyau kaza ba kyau tauye mudu ba kyau ƙarya ba kyau zalunci ba kyau zina ba kyau sata duk suna karantawa kullun amma ba su yake da shi to shine lokacin zahabul ilm to hawaran da wani yazo ya faɗa ko ya aiki da shi sai a ga abin sabo kamar ba a sani wannan mana daga cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa qur'ani zai wanzu za a ci gaba da karanta shi amma a hankali aiki da shi zai ta raguwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa mutane za su waye gari suna warware tufkar da musulunci yayi tufka bayan tufka za a warware ta annabi yace na farkon abin da za a warware shine aiki da littafin Allah a wajen hukunci sai ne hukuncin sata hukuncin zina hukuncin li'ani hukuncin kazafi idan sun zama labari ba ko bana zuwa a cikin mun ya taba ganin da aka yanke hukuncin zina sai dai ka karanta littafi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na karshen su da za a daina shine sallah za a kai lokacin da za a daina sallah annabi yace inna manzo sallallahu alaihi wasallam har za a wayi gari a lokacin da aka bar yin sallan mutane dattawa da masu shekaru su za a dinga tambaya kanana tambaye su a ce wai an ce da ana yin wata ibada wai sunanta sallah sai masu shekarun fa tsofaffi su dinga cewa eh mun ji labarin an ce iyayenmu da kakanninmu suna yi su ba su taba rayuwa inda yake yin sallah ba to shi sa karshen duniya annabi ya ce mun karanta a bayan Musa sallama alqiyama za ta tashi akan shirarul khalq sun daina sallah hasali ma za su dinga mu'amalar jinsi akan titi kamar da muka karanta a baya har mai hankali a cikin sa a wannan zamanin shi zai ce da Allah ku kauce akan hanya mana ko ku nemi da abu ku lullube jikin ku mana wannan shine ustazin da yake amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar a lokacin Allah ka tsare mu wannan hadisin yana nuna wato shi ma tafiyar ilimin cewa ilimin masu aiki da shi da masanansa shine sune za su wayi gari ya zama babu su a cikin wannan hadisin daga cikin fiqhun sa malamai suka ce a cikin wannan hadisin okay na gaban nan ne bari mu kanta shi tukunna ko wa an Huzaifa ta ibn al-Yaman qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Huzaifa yace annabi yace yadrusu al-islam kama yadrusu washyu thawbi za a wayi gari musulunci ya ko ya dashi kamar yanda zane na jikin atamfa ko shadda ko wagambari ko bambalasta yake ko dewa kaga ta zama plain ai dan talaka ya sai riga ya ci gaba da kullun yana wanke ta akan dutse tana jin guga ta chakol bayan shekara 1 biya ga ta kode ho riga talaka wata ma ana ganin jikin shi daga ciki kana ganin singletin sa idan ma akwai kudin cizo a jiki za ka ganin shi yana yawo cikin singletin shi to shine yadrusu za ta kode kamar yadrusu washi faubi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun kaji magana ha wai gari ba wanda ya san me yayin sallah ba wanda ya san me yayin azumi ba wanda ya san menene nusuk aikin haji wala sadaqatu ba wanda ya san menene zakka farillan nan rukunan nan a wai gari ba wanda ya san su nabi ya ce sallallahu alaihi wasallama wal yusra ala kitabillahi fi lailatin wata rana cikin dare Allah zai aiko mala'iku su zo su tafi da alqur'ani cikin dare fala yabqa fil ardi minhu ayatu duk qur'anin da aka wuta alqur'ani a cikin su da traditional da digital da kowanne sai a wai gari duka yayi corrupt babu komai a ciki sai fara takarda Allah ya sa an dauki alqur'ani wanda ya haddace yan a lokacin ma akwai shi sai ji bai iya komai ba ya zama babu an dauke shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa tabqa qawa'if minan nasi sai zama waɗanda suka saura cikin mutane ash-shaykhul kabir dattijo mai shekaru wal ajuzu da tsohuwa mai shekaru yaquluna suna cewa adrakna aba'ana ala hadhihi kalima abinda muka riski ayyamu suna yi shine suna fadin la ilaha illallah fa nahnu naquluha iya abinda suka sani kenan amma ba wanda ya san azumi ko sallah ko aikin haji ko zakka amma dai sun san la ilaha illallah qala fa qala lahu silatu wani mutum mai suna sila ibn zufar abul ala al-abasi daga cikin jami'in sittani malami ne cikin tabi'ai sai tambayi Huzaifa yace ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqa yace Allah zai ta malam to amfanin me kalmar shahada za ta musu ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san zakka ba ba su san hajji ba fara da anhu Huzaifa sai Huzaifa ya kawo da kai yake musu magana kuma raddaha alaihi salasa ya ci gaba da tambaya ya ci gaba da tambaya kun ga yanzu shi da yake namiji ne sai da ga hadisi sannan ya tambaya kullu zalika yu'ridu anhu duk in ya faɗi tambayar sai Huzaifa ya kifa shi amsa kuma aqbala alaihi fi salisa a karo na uku sai ya ci mishi faqala sai ya ci mishi ya sila kai silatu tunjihim minan nari kalmar shahada za ta tseratar da su daga wuta ya faɗa kafa uku wannan hadisi yana nuna ashe ba kowace tambaya ce da aka maka ba malami ko zaka bada amsa sai ka duba maslahar amsawa ko rashin ta daga kuma abin da zai nuna maslahar ana buƙatar amsa shine maimaituwar tambaya in tambaya ta dinga maimaituwa lalle akwai buƙatar amsar ta amma in akai tambaya ɗaya ko biyu wanda ka san mutum ba ta da amfani gare shi zai shi sila bai cikin waɗannan mutane to ka san kuma da gali mutane tambaya da suke abin da ba ruwan su sai muka tambaya akan aure akan zakka akan gado akan wata rigimar da baya cikin ta to ba sai ka bashi amsa ba ka rubu da shi kawai sannan yana nuna cewa akwai uzuri game da jahilci sai mutane uzuri idan ba su san abu ba kwata kwata wannan hadisin yana daga cikin hadisin da Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta masa ya kafa hujja da shi akan cewa ka a kafirta wato wanda ya bar sallah takfiru tariku salah lazan shi da ra'ayin cewa ba a kafirtawa da inda jumhurin malamai kusan zaka iya cewa ma kusan ijma'i ne suna ganin cewa wanda ya bar sallah da zaran ya bata ya kafirta yana daga cikin masail da suka samu sabani shi da su Uthaymeen da su Ibn Baz da sauran malaman Saudi Arabia Allah ya gafarta musu gaba ki dayan su al-Imam Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta mai a cikin majmul fatawa mujalladi na 11 yana taliki a wannan hadisi yake cewa wa kathirun minan nasi kad yansha'u fil amkina wal azmina alladhi yandarisu fiha kathirun min ulumin nubuwat da dama daga cikin mutane suna iya rayuwa a wani wuri ko wani lokaci wanda babu ilimin annabta gaba daya hatta la yabqa man yuballighu ma ba'atha Allahu bihi rasulahu min alkitabi ha wayi gari babu wanda zai iya isar da sakon da Allah ya aika da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wal hikima da sunna ba yace to fala ya'lamu katiran mimma bu'itha ba'atha Allahu bihi rasulahu daga nan sai zama mutanen da suke rayuwa a wannan wuraren tunda ba wanda zai musu wa'azi ba wanda ya sani sai su waye gari ba su san abubuwa da yawa na addinin musulunci ba yace wala yakunu hunaka man yuballighu zalika kuma babu wanda zai isa musu wannan sakon yace mislu hadha la yakfur irin wannan ba kafiri bane akwai su da yawa jama'a mutane ne musulmai aka haife su amma suna rayuwa a nesa da inda ilimi yake nesa da inda kai ya waye suna rayuwa nesa da birane nesa inda ake addini ba su san komai ba addinin musulunci idan kana tafiye tafiye kana zuwa inda ba birane ba zaka gansu kuma zaka sha mamaki wani bai san wankan janaba ba wani bai san cewa duk in za a yi sallah sai an yi alola ba wani ma bai san cewa sallolin nan guda biyar bane wani bai san cewa azumi na Ramadana farilla ne ya dauka sai wanda ya ga dama yake wani bai san cewa ka'idar aure shine mata hudu ba duk suna nan da yawa wani bai san haramcin giya ba wani bai san haramcin zina ba na rantsi da Allah jama'a da suke rayuwa a wannan kasar tamu ta Najeriya akwai su to da irin waɗannan ba a ce musu kafirai za a ba su uzuri akan wannan jahilci a ga wannan ilimin yana da muhimmanci mutanen mu ustazai yan birni masu zafin kai su san shi saboda kawai zaka ji wani ya banko kalmomi ne malam marasa dadi da tunanin kuma wani shi ilimi yake karantawa Allah gafarta mana za mu sura anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi